يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسائك سادوا وأن مجلسي نافسر القرآن من جرمى وأن مسلاتي البركة مسلاتي اندي مي تروست إسلامي سنتا نغرم دقر جهر برنو يومنا يمتن أشرن بقوة قوات رمضان شكرا تادبو ليلة لريود لأربعين دشرة هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة واندكما ياداتي دا أشرن دا بقوة قوات أكو شكرا تادبو لي دبو بيو دا أشرن دا بير ميلادية ألا مكرو كوي دا تدمو يمنا توفيكي إبامو إكم فدر ليلي كما إبامو إكم أيكي دا أبن لمكة سني نغسكيا الله سبحانه وتعالى يقرب من كيابون أيكم وقراكرم وكما يغافر تامنا
آمين.
Yasan ya mu daga cikin waɗanda suka dace da daren Lailatul Qadr a wannan wata mai alfarma. Jiya mun shiga suratul Hud, mun fara fassara aya ta farko amma ba mu samu mun kammala ba, lokaci ya yi muka tsaya. Yau mallam zai sake karanta mana ayar, mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kafin nan za mu ansa tambaya ɗaya, ya kike cewa su ma'aikatan kamfanin sadarwa ce wani lokaci abokan cinikanmu za su sayi katin kira daga bankunansu, sukan yi kuskure wurin danna lamba fiye da yadda suke bukata, maimakon su danna 1,000 sai su yi kuskure su danna 10,000 sai su kawo wato korafi domin mu mayar da shi zuwa account dinsu. To amma hakan ba yiwuwa. To akwai masu siyan katin akan kowane 1,000 za a bada 700 ko 800. To malam tambaya ta anan shine yin hakan baya shiga cikin wannan hakan riba ya shiga ciki ko bai shiga ba? Allah ƙara basira da lafiya da nisan kwana, amin. Inda na fahimci tambayarsa, domin ƙarshen tambayar da farkon tambayar kamar babu jituwa, amma dai zan yi ƙoƙarin in hada su in hakan yake nufi. Kamar da ya ce mutum ne zai sai kati wannan na waya ta hanyar banki, mai kuma ya sa 1,000 sai ya sa 0,400 sai zama ta 10,000. To kuma ba zai yi a mayar masa da kudinsa ba kamar yadda ya ce. To abin da na fahimta, tunda mutum ya sayi katin 10,000 ba da niyya ba, kuma baya so yi amfani da su, zai kamar zai sayarwa wasu. To kuma tunda yana cikin bukata, wannan ciniki ce, ciniki ne na larura. Kuma mutane sun fahimci kana cikin bukata za ka sai da abinka a kasan ba kowa ne zai tausaya maka ba. To maimakon a sayi katin 1,000 akan 1,000 sai wani ya ce zan baka 700, wani ya ce zan baka 800, wannan zai zamanto riba ko ba zai zamanto riba? Ba zai zamanto riba ba. Ai ba kudin ne aka sai ba, service 1,000 da ake sawa ai ba naira ake nufi ba, ma'ana service na naira 1,000. Kamar ka ci misali ka sayi riga naira 1,000, zai yi ka sayarwa wani naira 1,500 ko ba zai yi ba? Kuma zai yi ka sayarwa wani ka karya ka sayar masa naira 600 ko ba zai yi ba? Haka ne service din da ake sayarwa, ba kuɗin ba ne. Ana fahimta? Ya halatta bisa ga yardarka ka sayarwa wani akan 700 ka tura masa service na naira 1,000 amma ya baka 700 ko 800, ya halatta. Wannan service ne ka sayar, ba kuɗi ne, ba kuɗi da kuɗi ba ne, ba riba ba ce wannan. Akwai sauran tambayoyi da yawa ba mu samu amsa ba, sai ko gobe in Allah ya kai mu kira mu taba wasu. Tambayoyin suna da yawa, wasu ba su da ma'ana, wasu kuma suna da ma'ana amma ba fagensa ba ne, domin ba kowane abu ne za a zo a yi bayani a kansa kuma ya yi amfani ba. Saboda haka in an ji wasu tambayoyin ba a karanta ba, to akwai dalili. Shi wanda zai rubuta tambaya, kawai shi yana son malam ya karanta ya bada jawabi, kuma yana ganin haka kamar wasu abubuwan ba tambayoyi ba ne, ana so a ja hankalin wasu mutane ne da sauransu, to amma ba lalle ba ne ya zamanto abin da ake tunanin shi ne maslahan shi ne zai zamanto maslaha. Ana fahimta? Domin shi mai wa'azi abubuwan da yake hangowa suna da yawa, sabanin kai mai saurare, kai wata nukta ce guda ɗaya tilo kake so a taba gurin, shi kuma kafin ya je ya taba gurin nan akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya lura da su, in ba haka bai zamanto mai wa'azi ba. An fahimta? To dole a akalli masu wa'azi da wannan fuskar abin da kai kake ganin cewa ai ya kamata malam ya faɗa, to shi kafin ya faɗa dole zai duba abubuwa da yawa. Ana fahimta? To Allah samu dace. Kamar yadda ake cewa wato masu mulki suka ce akwai wani jan zare da suke gani, jan layi su kadai suke gani, ba zai su tsallake wannan layin ba, shi ya zo ba zai tsallake, zai tsaya, sauran jama'a ba sa gani, shi kadai ne yake gani, in ya tsallake akwai matsala sai ya tsaya, ko kuma kuna cewa ka tsallako mana, ya ki ya tsalloko ku ga laifinsa, kuma ya ce muku akwai jan layi za ku ce ƙarya kuke yi, za ku ce masa ƙarya kake yi, in ya ce da kowa laya akwai wani jan layi ba zan iya in tsallake ba, ina layi ba wani layi, wallahi ƙarya kake yi, shi kadai yake gani. An fahimta? Ba zai fito muku bayani ba, ko ya yi bayani ba fahimta za ku yi ba, saboda haka dole ya haƙura, kuna ta zarginsa shi ya san halin da yake ciki. Ran da kuma kai ma Allah ya jarrabe ka, ka fada cikin wani shugabanci sai ka fahimci ta ashe abin haka yake. An fahimta? Ta Allah samu dace. Abubuwa mu'amala da mutane, tafiyar da mutane, harkar shugabantar jama'a abu ne mai wahalan gaske, abu ne mai wahalan gaske, dole sai an yi haƙuri an bi da hikima. To Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Abin da ba a so shi ne mutum ya bi son zuciya, son zuciya shi ne ba a so, amma mutum Allah ya taimake shi ya kauce wa son zuciya, sauran abubuwan da sauki insha Allah. To Allah ya datar da mu.
Amin.
Na'am, akramakallah, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.
Na'am. Allah ta'ala yake cewa alif lam bara bismillahir rahmanir rahim alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi kitabun, wannan babban littafi ne, wani babban littafi ne mai matsayi, ko littafi mai babban matsayi, uhkimat ayatuhu, wanda an kyautata ayoyinsa, ma'ana alqur'ani kenan, ya nan ja mun fassara ko, sai Allah ta'ala yake cewa thumma fussilat, sannan aka bayyana ayoyin filla-filla, an kyautata shi, an kyautata ayoyin, sannan kuma aka bayyana ayoyin bayani dalla-dalla, ma'ana Qur'ani yana magana akan abubuwa da dama, kowane mawdu'i idan zo ana fayyace bayani a kansa. Qur'ani yana magana akan tauhidi, kada ya ta Allah, Allah shi kadai ne, to amma ba wa cewa za a yi kawai Allah shi kadai a tsaya ba, Allah shi kadai ne mai halitta, shi kadai ne mai bada arziki, shi halicci sammai, shi halicci kasai, shi halicci rana, shi halicci wata, shi yake saukar da ruwan sama, shi yake fitar da tsiro, shi yake sa rana take fitowa daga gabas ta fadi daga yamma, shi yake fito da, shi yake kawo wata, shi yake fito da taurari. To bayani daki-daki a kowane maudu'i wajen kafa wato hujjar cewa Allah shi kadai ne abin bauta, to ana bai fayyace bayanai bayani dalla dalla ta salo daban-daban, ta fuskoki daban-daban, an fahimta. Haka nan idan an zo wajen wa'azi abu ɗaya ne a fadi gaskiya, misali ana sarrafa ta hanyoyi daban-daban, a tsare amana ana kawo ta fuskoki daban-daban, a cika alkawari ana kawo ta fuskoki daban-daban, maudu'in ɗaya ne, amma irin yadda ake kawo bayanan bayanai ne daki-daki ta fuskoki daban-daban. Sannan wajen labarai, Allah ta'ala ya kawo labarai na al'ummu da suka gabata, to amma labaran nan ba a go ɗaya ne kawai za a bayar shi na an wuce sai kuma wani labari ba, labari ɗaya ne ana kawo wa asurori daban-daban. Ka ɗauki labarin annabi Musa a gurare daban-daban, wani gurin a takaita, wani gurin ƙara bayani, labarin annabi Ibrahim, labarin annabi Nuh, annabi Hud, annabi Salih, isar annabi Adam da Iblis, za ka gurare daban-daban fussilat an bayyana bayani dalla-dalla. Haka nan ka zo wajen ibada, Allah ya magana aiki hajji a suratul baqara, a suratul hajji, a dunkule ka suratul ali imran, duka ji ana kawo bayani iri-iri. Haka nan magana azumi, magana sallah, ana tawo magana sallah, sufofin mu'minai bayanai iri-iri, wani gurin a kawo sufofi da yawa, wani gurin a kawo sufofi kaɗan, ana ta ƙara bayani ana fayyace al'amura. Haka da wajen mu'amala, akwai maganar cinikayya, maganar arrahan, sannan in ka zo maganar aure, maganar saki, maganar sadaki, yaushe za a saki mace, in an saki mace me hukunci, maganar idda a suratul baqara, a suratul nisa, a suratul talaq, haɗu wannan ana ta bayani. Akwai maganar siyasa, hukunci, a yi adalci, a tsaye da gaskiya, a ba da shaida da gaskiya, maganar alkalanci da hukunci, duk wani ana bayani. Maganar lahira, maganar mutuwa ana bayani daki-daki, irin yadda Allah ta'ala ya halaka al'ummu, da me ya halaka su, wasu da iska, wasu da ruwa, wasu an kisfe su, da kuma inda za a dauki rayukan mutum, inda mutum zai mutu, inda za a tada kai, yanayin tashin alkiyama, azaba ta wutar jahannama, ni'imar gidan aljanna, yanayin tattaunawa da za ta wakana tsakanin mala'iku da kafirai, da irin maganganun da kafirai za su yi, da irin maganganun da mu'minai za su yi gobe kiyama. Kada wannan fussilat, Allah yana ta kawowa. Sannan ka zo maganan akhlaq, halaye, halaye na gari, halaye masu kyau, abubuwan da aka yi za a samu zama lafiya, abubuwan da idan aka samu za a rasa zama lafiya, mu'amala tsakanin iyaye da yara, mu'amala tsakanin mata da mazajensu, sannan mu'amala tsakaninku da sauran al'ummu wanda suke ba musulmi ba, al'alaqatu dawliya, international relationship, ta za ku yi mu'amala da sauran dauloli da wanda suke ba musulmi ba, menene haƙƙinsu a daular musulunci, duk wannan kaga Allah ta'ala yana ta kawo su. Ayoyi ne an kyautata su, babu tawaya, babu aibi, babu lahani, babu matsala, sun dace da kowane zamani, amma kuma sun kunshi, sun shafi, sun taba kowane bangare na rayuwar al'ummar musulmi. To shine Allah ta'ala yake cewa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat, abinda kuma ba ƙara bayani a cikin alkur'ani ba fayyace shi sosai ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani a kansa. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim, bayanin manzon Allah wahayi ne, inda Qur'ani ya takaita saboda wata hikima sai manzon Allah ya ƙara bayani, kuma gurin da kuma hatta a sunna babu, malamai sai su ijtihadi su yi amfani da ilimin su na alqur'ani su yi amfani da ilimin su na hadisi su fito da bayanai su bayyana wa mutane Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin haka nan muke fayyace ayoyi wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm mun kawo musu littafin da yake mun fayyace bayanansa mun yi bayaninsa dalla dalla ala ilmin muna sane bisa ga ilmi ba da jahilci ba da duhu ba ba da zato ba da ilmi da yaqini aka bayyana shi hudana wa rahmatan liqaumin yu'minun ne zama to shiriya da kuma rahma ga masu imani wasu malamai suka ce thumma fussilat ma'ana ju'ilat fusulan ma'ana sura sura ka gama da wannan sura ka shiga wannan sura ba zubi ɗaya bane qur'ani gaba daya sura daya qur'ani gaba daya surori har 114 kuma sanda kuma in ka shiga cikin sura aya aya ka gama da wannan aya ka shiga wannan aya duk sanda ka gama da wata aya zaka shiga wata aya zaka ji wani nishadi sanda ka gama da wata sura zaka shiga wata sura zaka shiga wani nishadi to babu abin da zai hana dukkanin ra'ayikan nan guda biyu su shiga ciki thumma fussilat ma'ana an yi shi fasali fasali sura sura aya aya sanda kuma ya doki ma'anar mun yi bayanin ayoyin bayani na dalla 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 duk babu abin da zai hana ya shiga cikin karkashin fadinsa thumma fussilat kuma tafsili bayani dalla dalla yana nuna cikakken ilimi ne cikakken ilimi yake nunawa mai yawan ilimi shine yana yawan bayani ko ba haka ba mai karamin ilimi yana bayani bayani ya kare sai ya tsaya to karin bayani yana nufin mazidu ilmin sannan kuma ana fayyace bayani za a kawar wa mutane shakku ka doki hatta kisoshin annabawa wani gurin za ka wani bayani a dunkule ba za ka fahimci abin da ake nufi ba in ka je wata surar kuma me sai ka ji an ƙara bayani sai ka samu gamsuwa wani hukuncin za ka a wani guri a dunkule amma kaga ji ka je wata sura sai ka ji an ƙara bayani sai ka samu gamsuwa yana kawar da iskali yana kawar da shakku kuma duk sanda mutane aka yi musu bayani mai gamsarwa bayani na dalla dalla filla filla za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali za su gamsu da wannan abin sabani idan ka zo ka yi wasu maganganu haka ka yi tafiya ga jama'a za su ce mu fa ba mu fahimci abin da ya faɗa ba wannan ya ce wannan kai ka fahimci abin da ya faɗa wannan ya ce kai ka fahimci abin da ya faɗa saboda me ba ƙarin bayani amma mutum ya tsaya ƙarin bayani dalla dalla jama'a kun fahimta mun fahimta to haka Allah ta'ala yake kawo bayani dalla dalla domin mutane su fahimta kuma su gamsu da abin da Allah ta'ala yake faɗa musu sannan siffar al-ihkam wat tafsil yana nuna martabata wannan alqur'ani to shasa tun farko Allah ya ce alif lam ra kitabun wannan littafi ne mai babban matsayi me kara mashi daga cikin abubuwan da suka ba wannan littafin babban matsayi uhkimat ayatu an kyautata ayoyin sa sannan kuma an yi wa ayoyin bayani na dalla dalla kuma ihkami da kuma bayani dalla dalla wannan zai sa mutane su yi imani da wannan alqur'ani kafirai idan suka ji bayani dalla dalla wannan zai sa su yi imani da wannan alqur'ani kisar musulunta da Jubair ibn Mut'im ya ji manzan Allah lokacin bai musulunta ba Jubair ibn Mut'im daga baya musulunta ya ji manzan Allah yana karanta suratu wat-tur sai ya ji kada sai ce sai yaji kada qalbi an yatir, kamar ya ci yake ji kamar zuciyarsa za ta bar jikinsa ta yi sama. Saboda me bayani daki-daki, to bayani daki-daki yana sa mutane su fahimci Alkur'anin kuma su yi imani da Allah, su yi imani da Alkur'ani, su kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, su bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. An fahimta? Kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat, uhkimat ayatu thumma fussilat, duk wannan siffa ce ta farko ta Alkur'ani. Sai Allah ta'ala ya ce min ladun hakimin khabir, wannan siffa ce ta biyu ta kitabun, to littafi wanda an kyautata ayoyinsa kuma an bayyana ayoyin bayani daki-daki. To daga ina wannan littafin mai wannan matsayin ya zo? Milladun, daga wurin hakimin Allah mai hikima, khabirin Allah wanda yake masani kuma goni. An fahimta? To malamai suka ce akwai anan tibaq, uhkimat li'annahu min hakim, fussilat li'annahu min khabir. Uhkimat ya dace da hakim, fussilat ya dace da khabir. Uhkimat an kyautata ayoyinsa, wane ne wanda zai iya kyautata abu? Mai hikima, ko mai matsalan abu, in ka danka abin cikin hannun a hannun mai hikima, sai ya duba ya duba ya gyara al'amar, ya kyautata abin ya gyara, saboda mai akwai hikima. An fahimta? Amma abu ko babu matsala, in ka danka shi a hannun wanda ke babu hikima, sai mai sai kawo matsala. Ana fahimta? An kyautata saboda me yasa aka kyautata? Saboda Allah da ya saukar da shi Allah ne mai hikima, to shi yasa ayoyin aka kyautata su. Kuma fussilat, an fayyace bayanin ayoyin, an kawo bayanai dalla-dalla saboda Allah da ya saukar da waɗannan ayoyin, khabir masani ne, goni ne, ya san abin da yake na zahiri, ya san abin da yake na boye, akwai cikakken sani, ilmi wanda babu bai da iyaka. Saboda haka sai a yi bayani daki-daki wanda bai da iyaka. An fahimta? To wannan shi kansa wannan yana nuna cewa idulu ala jalalati sha'anil Qur'an, yana nuna girman wannan Alkur'ani, dan Allah mai hikima, masani, gwani, shi ne ya saukar da wannan littafi, wannan Alkur'ani. To saboda haka littafin nan ya kunshi kamalul hikma wa sa'atul rahma, ya kunshi cikakkiyar hikima, sannan kuma ya kunshi rahma mai yalwa, rahma wadda ba ta da iyaka, hikima wadda ba ta da iyaka. To wannan na nuna cewa Allah mai hikima, Allah masani goni, wanda ya san komai da komai, shi ne ya saukar da wannan littafin. Saboda haka wannan Alkur'ani ya kunshi duk abin da yake maslaha ce ga bil adama, duk abin da yake amfani ne gare ku, wannan Qur'anin ya kunshe shi, ya kunsa. An fahimta? Ma'ana babu wani abin da yake amfani ne gare ku da Qur'ani ya bari, babu wani abin da yake sharri ne gare ku da Qur'ani bai wa'azi a kai ba. Don me? Don Allah da ya saukar da shi hakimin, hakimi ne, mai hikima ne, kuma masani ne. Ana fahimta? To shi yasa wata ayar Allah ta'ala yake cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, wannan qur'anin yana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake shi ne mafi adalci, mafi daidai, mafi daidai. Babu wani abin da zaka zo ka gwada shi da alqur'ani, babu shi. Babu wani hukunci da zaka zo ka hada shi da hukuncin alqur'ani, babu wani ra'ayi da zaka zo ka hada shi da alqur'ani. Duk abin da zaka kawo na ra'ayi ne, ko fahimta, ko hukunci, Qur'ani yana sama da shi. Babu yadda za a yi mu a hada, domin duk abin da za a kawo daga bil adama ne, wanda yake jahili ne, bai ma san kansa ba balle wani abu, ko ba haka bane? Bai ma gama sanin kansa ba. In aka tambaye shi ranka a ina yake, waye ne ya sani? Ba wanda ya sani. Amma ka yarda akwai rai a tare da kai, tare da kai akwai rai. Idan mutum ya zo mutu kuma cire ma za a yi. Idan bayan mutum ya mutu aka zo aka yi operation, ba za a ga ya rasa wani abu a jikinsa ba, kuma aka ce cirewa za a yi, zarewa za a yi, ran nan zarewa za a yi. Amma kuma bayan mutum ya mutu za a zo a duba duk jikinsa komai intact, ba a rasa komai a jikinsa ba. Wa ka yadda da haka, saboda haka kai da kanka ma baka gama sani ba, ina ku za ka zo ka yi shishigi a kan maganar Allah? Allah ta'ala ya ce kaza, ka ce kai baka gane ba. Allah ta'ala ya ce kaza, ka ce kai baka yadda ba. Allah ta'ala ya ce kaza, ka ce wannan ya saba wa haƙƙin bil adama. Allah ta'ala ya ce kaza, ka ce wannan ai an cuci mutane, an zalunci mutane. Allah ta'ala ya ce kaza, ka ce kai wannan a hankalce logically. Kaga haka yin boko musiki. In boko zalla wanda bai samu hasken addini ba. Amma akwai in boko da yawa wanda sun samu hasken addini, abokon su dauki abin da ke yana da amfani, wanda bai da amfani su watsar da shi. Suna nan da yawa. Allah ya musu albarka. Amma akwai wanda yake shi boko zalla, boko tsantsa. In ka ce wani Bature yace inda yake ji a cikin zuciyarsa, ya fi ka ce masa qala Allah qala Rasulullah. Ana kana ce masa qala la qala rasulullah, sai ya murtake fuska yana kallon ka. Wannan wani abu ne wanda ke zamanin sa ya wuce. Amma kace wani Mr. Professor John Professor Philip a America, sai kaje yana girgiza kai. Yana girgiza kai. An fahimta? To saboda haka kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Qur'ani nan ya kunshi duk wata maslaha, duk wani amfani ga bil adama. Saboda haka babu abin da ya rage illa kawai mutane su karanta wannan alqur'ani, su fahimci wannan alqur'ani, kuma su yi aiki da wannan alqur'ani domin su samu rahmar Allah subhanahu wataala a nan duniya tun kafin lahira. Sai Allah ta'ala yake cewa Allah ta'budu illa Allah, cewa kada ku bautawa komai, kada ku bautawa kowa illallah, illallah sai Allah. Innani lalle ni lakum gare ku minhu daga Allah nadhirun mai gargadi ne, wa bashirun mai albishir ne. To bayan Allah ta'ala ya faɗa mana matsayin alqur'ani, sai aka ce Allah ta'budu. An anan malamai sun yi fassara guda biyu, an lani, wasu suka ce tafsiriya, wasu suka ce masdariya. Ma'ana aka ce tafsiriya, ma'ana ka ce, ko kuma kamar ka ce babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah, ko cewa, ko cewa Allah ta'budu illa Allah, cewa shi ne ma'ana tafsiriya. Domin za a kaddara kauli cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. In ka ce masdariya, ma'ana malamai suka ce za a kara lamun, za a kaddara an da kuma lamun li Allah ta'budu illa Allah, domin kada ku bautawa wani abu sai Allah. Bisa ga wannan fassara, ma'ana Qur'anin ma gaba ɗayan sama abin da ya zo ya karantar shi ne a bauta wa Allah shi kada kada a yi masa shirka. Wannan shi ne abin da Qur'ani ya zo ya tabbatar da shi bisa ga wannan fassara. An fahimta? Shin Muhammadu Aminu Shinkiti yake cewa a wannan ayar dai wato tana bayyana mana anna al-hikmata al-uzma allati unzila alqur'anu min ajliha, babbar hikima wadda ta sa wato saboda ita aka saukar da wannan alqur'ani an yu'madallahu jalla wa ala wahdahu wa la yushraku bihi wa la an yu'badallahu wahdahu wa la yushraka bihi shi fi ibadatihi shay'un abauta wa Allah shi kadai kada ai masa shirka لأن قوله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده سواء قلنا إن أن مفسرة أو مصدرية بس دكا ننفسر ريقو دابيو مجي ألا تعبدوا إلا الله تي وباب ونأبن بوتاو دكس كياسي الله ko kuma domin kada ku bauta wa wani abu sai Allah kowace fassara muka yi abin nufi da anan abin za mu fahimta a dunkule a babbar manufar saukar da alqur'ani shine a kadaita Allah da bauta wani ita ce babban manufa duk sauran abubuwan nan suna karkashin wannan ne ka bi umarnin Allah ka guje wa hanansa labarin al'ummu da suka gabata duk wannan karkashin wannan yake an fahimta wannan shine asali wannan shine asali to sha sa musu malamai suke cewa ai qur'ani magaba ɗayan sa karanta da tauhidi ne imma umurni ne na abauta wa Allah ko umurni ne kada aiwa Allah shirka ko umurni ne abi umurnin Allah kar a saba umurnin sa ko labari ne na sakayyar waɗanda suka kadaita Allah gobe kiyama Allah me zai yi musu ko labarin waɗanda basu kadaita Allah da ibada ba irin azabar da za a yi musu gobe kiyama ko labarin al'ummu da suka gabata waɗanda suka kadaita Allah ya ƙarshen su ya kasance waɗanda basu kadaita Allah ba ya ƙarshen su ya kasance saboda haka a dunkule Qur'ani magaba ɗaya matauhidi ne kuma zahirin wannan aya ya tabbatar da wannan duk abin da zaka yi duk abin da zaka yi idan kadaita Allah da bauta din ba a samu ba sauran abubuwa babu inda za su ci kai kiyamul laili kullum har gari ya waye ka wuni da azumi kuma kana karatun alqur'ani amma kuma idan an samu matsala wajen tauhidinka wadannan abubuwa duk babu inda za su ci ka kwana kana kiyamul laili ka wuni da azumi tare da karatun alqur'ani tare da yin sadaka aikata duk wani aiki na alkhairi amma tauhidinka imaninka da Allah akwai matsala domin wadancan abubuwa da kake duk rassa ne tushen shi ne me to wannan shine abin da zamu fahimta a wannan aya Allah ta'budu illallah to ayar ta kunshi hani kada a bauta wa wani Allah sanda kuma tana kodaitar a bauta wa Allah shi kadai dama annafi wal isbat la ilaha illa Allah wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a annafi wal isbat ana kore bauta ibada daga duk wani abin da ke koma bayan Allah sai a tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala a shi kadai to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana tauhidi mu da imanin mu to Allah ta'budu illa Allah cewa kada ku bauta wa wani abu ko wani mutum kuma bayan Allah illa Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai innani lakum minhu akwai takdiri anan ka ce da su magana ake da manzon Allah yanzu an yi maganar bautar Allah yanzu kuma za a yi maganar tabbatar da manzancin manzon Allah da kuma irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ka ce da su innani lalle ni lakum gare ku minhu ma'ana daga Allah manzo ne daga Allah to amma mi aikina nadhirun mai gargadi ma'ana nadhirun mai gargadi ne bil azabi da azaba tsoratarwa idan ba ku imani da Allah ba idan kun saba Allah akwai azabar da tana tafe wannan shine nizara sanaw bashirun mai albishir idan kun yi imani da Allah kun kyautata ayyukanku akwai sakayya ta gidan aljanna tana nan tana tafe wannan shine nadhirun wa bashir lokacin da Allah ta'ala ya sukar wa anzir ashirataka alaqrabin kaiwa danginka makusanta gargadi manzo Allah ya ji hakan kan dutsen Safa ni kusa da Ka'aba sai kira mutanen Makka danginsa ya bani Abdul Manaf ya bani kaza duk suka taru sai ce da su yanzu idan nace da ku a bayan gari makiya sun zo suna kan dawakai za su kawo muku hari da safi za ku yadda suka ce za mu yadda domin baka taba yi mana ƙarya ba to in dai haka ne fa inni lakum nadhirun bayna yadi azabin shadid to tuni mai gargadi ne gare ku dangane da azaba mai wanda take tafe to shine abin da Allah ta'ala ke cewa inni lakum minhu nadhirun wa bashir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake shi ba illa dan wannan shine al-inzaru ala fi'li ma la yanbaghi yayi gargadi akan abin da bai kamata mutane su yi ba wal bishara ala fi'li ma yanbaghi yi musu bishara akan abin da ya kamata su yi to Allah subhanahu wa ta'ala idatar da mu نعم
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
نعم الله تعالى وأن استغفروا ربكم كما تقول ونمي غافر أبنجيكم ثم توبوا إليه سنة كتوبة زوى قريش يمتعكم زي جيدك متاعا حسنا kikkyawar jin dadi ko kuma kikkyawar jiyarwa ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci kayyadadde wa yu'ti zai bada kulladhi fadlin duk wanda ya aikata kikkyawan aiki fadlahu sakayyar aikinsa wa in tawallau idan suka bada baya fa inni lalle ni akhafu alaikum ina jiye muku azaba yawmin kabir azabar wani mai girma to bayan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi kuma ya tabbatar mana da aikin manzon Allah shine wa'azi ya gargadi wadanda ba su imani ba kuma yawa mu'minai bishara sannan zance ci gaba wa anistaghfiru wannan ma'tufun ni ala alla ta'budu da cewa kuma استغفروا ربكم كنيمي غفرر أبنجيجنكو ما لم يسكت ثم توبوا إلي سنن كتوبة زوا غريش الله تعالى يتبتر آية تتقباتا شكديني واندي وجب أبو تامس سيكما أنا الله أنا بيانا يرين يد زأربو دمونا نن أبو بوا دأبا بي نشرك أقوم أبو تاوى الله شكدي hakan taya za a samu a tuba a koma ga Allah sannan akan kurakurai da akai a baya a nemi gafarar Allah Allah ya wanke su to da wannan ne wato tsayawa akan tauhidi zai tabbata wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi an hada abubuwan nan guda biyu duka anan neman gafara da kuma tuba zuwa ga Allah istighfar daga gafur aka ɗauka mana as-sitr sutura in Allah ya gafarta ma ba'ana ya suturta maka laifinka bai bari an gani ba kuma bai kama ka da shi ba tuba kuma daga taba komawa zuwa ga Allah komawa zuwa ga kyawawan halaye ka bar munanan halaye ka koma ka aikata kyawawan halaye ka bar shirka ka kama imani ka bar kafirci ka kama imani ka bar zalunci ka kama adalci to komawa to imam ibnu qayyim yake cewa idan aka ce istighfari aka tsaya tuba ma ta shiga ciki idan aka ce tuba aka tsaya istighfari ma ya shiga ciki domin suna da alaka da juna bayan da za a yi ku koma ga Allah komawa ga Allah ki samu karbuwa Allah ba tare da Allah ya kankare ma zunubinka ba kuma bayan da za a yi ka ce ya Allah ka gafarta mu kuma ka dawo mu akan zunubi ba tare da ka koma ka gyara halinka ba saboda haka idan aka yi italakin istighfari tuba ma ta shiga ciki idan aka yi italakin tuba istighfari ma ya shiga ciki to amma idan aka kawo su guri guda aka ce istighfari kuma aka ce tuba abin nufi da istighfari shine a gafarta maka a wanke maka na baya tuba kuma Allah ya baka dama zuwa gaba ka tafi daidai kada kai aikata zunubi kowanne ana bukata a yi na bayan mu a wanke maka kuma zuwa gaba ka gyara kada ka sake maimaita abin da ka yi a baya wa nastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku ku roki Allah ya gafarta muku ya karkare muku zunubinku da kuka yi a baya sannan kuma tubu ilayhi ku yi alkawari zuwa gaba ba za ku aikata laifin ba wa niyatu ala Allah wa nadamu ala ma fata wa niyatu ala Allah ya uda kai nadama akan abin da ya wuce dan me na yi kaza sannan kuma kai niyya kai azamar cewa ba za ka sake ba in kuma kana cikin laifin nan take ka fita daga cikin wannan laifin an fahimta wasu malamai suka ce an gabatar da istighfari anan akan tuba li anna al-maghfirata hiya al-gharad al-matlub ai babban manufa dai ya zama an wanke ka daga zunubi babban manufa ita ce ya zamanto an wanke ka daga zunubi babu zunubi ita ce babbar manufa to shi yasa aka gabatar imamu Qurtubi da imamu Shukani da wasu malamai sun kawo maganganun malamai da yawa me ake nufi da wastaghfiru rabbakum summa tubu ilay amma maganar da muka kawo na imam ibnu qayyim a cikin madariyus salikin kusan ya harhado kan maganganun gaba daya istighfari dangane da Allah ya raba ka da sharrin abin da ya wuce na zunubi kada sharrin zunubin ya same ka Allah ya maka azaba tuba kuma Allah ya kare ka nan gaba kada ka saki wani laifin an fahimta kuma istighfari mai ma'ana sosai shine istighfarin da ake yi tare da barin zunubi bai zama to cikakken istighfari ba mutum yana istighfari kuma yana dawoma akan zunubi mutum ne yana zina kullum niyyarsa zai ci gaba da zina kuma kullum da tajirbi astaghfirullah 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 da safe zai yi zina gobe zai yi zina jibi zai yi zina kuma bai yi nadama ba kuma a niyyarsa zai ci gaba da wannan amma kuma astaghfirullah 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 an fahimta to wannan bai zama cikakken istighfari ba ɗaya daga cikin salihai yake cewa al-istighfaru bila iqla'i bila iqla'in taubatul kazzabin al-istighfaru bila iqla'in taubatul kazzabin istighfari ba tare da banin zunubi ba wannan tubar makaryata ne wanda gaske na istighfari me yasa zaka yi zunubin imam Qurtubi yake cewa wajen fassarar fadin Allah wala tattakhidhu ayati llahi khuzwa a cikin suratul baqara yake cewa wa yadkhulu fi hadhihi alaya zai shiga cikin wato mutum ya isgili da ayoyin Allah isgili da ayoyin Allah na da fuskoki da dama na da fuskoki da yawa to yake cewa daga cikin isgili da ayoyin Allah al-istighfaru min adh-dhanbi qawlan ma'al israri fi'lan mutum yana cewa astaghfirullah 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 da harshensu amma kuma ya dawwama akan zunubin. To me ma na astaghfir, ya Allah ka gafarta min zunubina, baka san zunubi kenan ba? To me yasa kuma kana ka dawwama, kana ciki, kana cikin laifin kuma kana istighfari? Wani ya je yana zina da matar mukocinsa, wannan labari ne ya faru, a lokacin da yake zina da ita kuma yana istighfari, yana zina da matar mukocinsa kuma a lokacin kuma yana istighfari yake a bakinsa. To shine Imamul Qurtubi ke cewa wannan izgili ne da ayoyin Allah, kana cikin zalunci kana istighfari, kana zunubi kana istighfari, izgili ne, baka bar zunubin ba. Imam Ibn Qayyim ke cewa fa inna Allah la yu'adhibu mustaghfiran wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum hum yastaghfirun. To istighfarin da zai hana ku azabar Allah, to shine istighfari wanda yake yayi, wanda aka yi da gaske, ana kokarin barin zunubin. Yace wa amma man asarra ala dhanbi, amma mutumin da yake ya dawwama akan zunubi, wa talaba min Allah maghfirata, yazo yana neman gafarar Allah, fa hadha laysa bi istighfarin mutlaq, wannan ba cikakken istighfari bane. Wa li hadha, saboda haka irin wannan istighfarin la yamna'u al azab, ba zai hana azabar Allah ba. Saboda ai babu ba a kyautata aikin ba, babu ihsani a ciki. Ana fahimta? To almuhim anan wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, bayan Allah ta'ala ya kira mu mu bauta masa shi kadai, sai Allah ta'ala ya nuna mana hanyar da za mu kubutar da kawunanmu daga abubuwan da za su hana mu bauta wa Allah yadda ya kamata. In mutum kafiri ne, ya bar kafirci ya gyara zuwa gaba, kuma na baya Allah zai gafarta masa. In kai musulmi ne, ka imani da Allah dama, kana aikata zunubai, to sai ka roki Allah ya gafarta maka na baya, kuma zuwa gaba ka tuba ka gyara. To idan aka yi istighfari aka tuba zuwa ga Allah, wannan shine abin da Allah yake so daga gare mu. To sannan mu kuma idan muka yi haka, Allah me zai ba mu? Sai Allah ta'ala ke yumatti'ukum, zai jiyar da ku mata'an hasanan, kyakkyawan jiyarwa ko jin dadi kyakkyawa. Allah zai ba ku jin dadi kyakkyawa ta ya malamai suka ce bi tibi aishin wa sa'ati rizqin, Allah zai ba ku kyakkyawar rayuwa, rayuwa ta duniyan nan Allah zai kyautata rayuwarku, kuma ya ba ku arziki mai yalwa. Hasanan ma'ana khalisan min al-mukaddirat, wato jin dadi tatacce mai inganci, jin dadi wanda babu matsaloli, jin dadi wanda babu tashin hankali a ciki. Jin dadi iri biyu ne, akwai jin dadi na madi na zahiri, ga kanan da katon gida, ga kanan da katon mota, ga kanan da miliyoyi a account ɗinka, ka ji dadi ka sa mai kyau mai tsada, amma kuma ba ka jin dadin rayuwar, ba kwanciyar hankali, ba nutsuwa. An fahimta? Ka zo kwanciya ba bacci, ga tsoro da fargaba, ka wannan bai zama tun mata'an hasanan ba. Mata'an hasanan da Allah yake fada anan shine malami suka ce khalisan min al-mukaddirat, abubuwan da za su bata ma jin dadin babu su. To idan Allah ya baka kyakkyawan jin dadi, shine ga dukiya, ka ci mai kyau, ka sa mai kyau, ka kwanta guri mai kyau, ka hau mota mai kyau, hankalinka kwance cikin farin ciki, ba fargaba, ba tsoro, ba bakin ciki. Wannan shine mata'an hasanan. Ta yaya za a samu wannan? Ta hanyar istighfari da gyara halaye da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce mata'an, asalin lafazin mata' yana dauke da at-tul, tsawo. To mata'an hasanan da Allah ta'ala ya faɗa, kyakkyawar rayuwa, jin dadi, yalwan arziki, ba na lokaci kadan ba, na tsawon rayuwarku. Shi yasa yace ila ajalin musamma, zuwa ga ajali kayyadadde, har zuwa lokacin da za ku bar duniya. Idan kun yi istighfari, kun koma zuwa ga Allah, kun gyara halayen, kun tuba da gaske, to Allah zai bude muku rayuwarku, zai ba ku arziki da kwanciyar hankali da zama lafiya har ku gama rayuwarku. Dalili akan wannan, kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti ya kawo, yake cewa abin nufi da mata'an hasanan alan shine, wato أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق رزقي أرزقي ما يلوى الله يبودي ما أرزقي ورغد العيش رأيوه ما يدادي والعافية في الدنيا سامن زما لافية دكون شير حنكلي أنا رأيوه الدنيا ما دليلي سبود فدن الله أتكيوانا سورة بسكة حرشان النبي هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم midrara. Annabi Hud yace wa mutanansa, ku nemi gafarar Allah, ku tuba zuwa ga Allah, in kun yi haka sakai yadda Allah zai muku shine, Allah zai muku ruwan sama mai yawa. Kuma dalili na biyu, huwa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, zai kara muku karfi akan karfinku. Kuma Annabi Nuh yake cewa, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin ويجعل لكم انهارا. النبي نوح كي جامع جانسا كنيمي غفر الله كتوب زوا غ الله ان كون ياك الله زي سوكر مكو روا سنن كما زي باكو زريا ايا سنن كما الله سبحانه وتعالى زي سنيا مكو غونكي ده لمبو ده ارزكي تو ودان ايو غدا بيو سنا فسرا يمتعكم متاعا حسنا هيكوا رايوا a nan duniya da jin dadi da kwanciyar hankali. Kuma akwai wasu ayoyi waɗanda suke kama da wannan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, duk wanda ya aikata aiki nagari alhali yana mu'mini, namiji ne ko mace, za mu ba shi kyakkyawar rayuwa. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أم فهمت؟ إني استغفاري سكاني دا الله أن توبا سكاني دا الله الله بأي سابع القولي دومين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم شرطني دا جزاء الشرط الله بدي سابابا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم دم da suka yi imani da Allah, suka yi imani da annabi Musa, Allah ya halaka Fir'auna, ya tsirar da su kuma ya ba su rayuwa kikkiawa. Mu bar misali da rayuwar manzon Allah da sahabbai, ƙarshen rayuwar su ya abun ya zamanto an bude musu rayuwar su. To wannan wahala da muke cikin kuma ƴan Najeriya, kuka gyara tsakaninku da Allah, kuka tuba zuwa ga Allah, tuba ta gaske, kowa ya gyara halinsa, birkila da masinja da mai gadi da mai shara da direba da kafinta da tela, da kowa ya gyara halinsa, sai kun samu shugabanni adalai wanda za su kyautata muku. Amma kuma azzalimai ne, kuna son shugaba adili, to yana da wahala. Yana da wahala, an fahimta? To Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gyara halayenmu, Allah ya samu gyara halayenmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya samu tuba ta gaske, kuma Allah ya tausaya mana ba dan halinmu ba. Abinda muka fara ya zama daidai, Allah ya bamu ladarsa gaba daya. Abinda muka fara ya zama da kuskure, Allah ya yafe mana gaba dayanmu. Allah ya bamu ilimi mai amfani, ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu, ka bamu kyawun ayyukanmu, ya Allah ka tausaya mana, ka ba mu zama lafiya wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi. Ya Allah ka yaye mana wannan kuncin rayuwa da muke ciki, ka gafarta iyayenmu da magabatanmu da malumanmu.